السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله ما لنا يوم يسمعنا ما لنا الباري يجينا كتير الباري الباري تاسك كوينا تو الباري بعوض سنجيج أصلا ما هي أعمال الدنيا كفانا يا الله أتكلم مجال نتكلم يا كاو ما لنا مجال ما لنا أكون الباري هذا كان القرآن يعني في أودن أتكلم كلمات الله يجزي من أفضل تنزيل من الله بسم الله صلى الله عليه وسلم قوة ذات بام حلق لنك قوة بام بوين بايا توجد سوراني دسلو بتيما كان وكرتا ومغنى إذا يالي نتكويا نتينا المغنى إذا مجل من الله كذا كذاني نتواني كذا كتوتر دوسو dokukan wannan yaron da ke koya ne shi kokari ki fita waje ta ga fatan zamu ji menene ma da zai ba mu guzuri da zamu tafi da shi a cikin wannan watan alfarma malam
ta bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غنياتا تبتغى الله منا غودي مش منا روقان الله يتيمكيم الله يسلم دغ شرور كاونا مدميا غون أيكم وان الله يشرير دشي باب ما يبتر دشي كما وان دي يبتر باب ما يشرير دشي bayan haka ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya kuma lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne kuma manzon Allah ne tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da mutan gidan shi da sahabban shi da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa a yanzu da nake magana kusan karfe 10:11 na ainihin wato ranar Alhamis wanda ta daidai da 7 ga watan Ramadan ko hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1422 daidai da 22 ga watan November shekara ta 2001 wani lokaci ne wanda nake cike da farin ciki ba dan komai ba saboda Allah ya ainihin bani damar amsa gayyata da kuma cika alƙawarin ƴan uwa mata musulmi dake wannan gari mai tarihin musulunci garin Gumel dake ƙarƙashin jihar Jigawa gashi a wannan lokacin da muke cikin wannan makaranta mai suna Nurul Huda al-Islamiyya zami wa ƴan uwanmu musulmi mata wa'azi to gaskiyar lamari shine kowace ta natsu ta karkada kunnanta wannan wani guziri ne daga cikin guzurin da zamu samu a cikin wannan wata mai albarka watan Ramadan watan Alqur'ani watan da Allah madaukakin sarki yace shahru Ramadan alladhi unzila fihi alqur'anu hudan linnasi wa bayyinatun min alhuda wal furqan watan azumi shine watan da Allah ya saukar daga alqur'ani daga lauhul mahfuz daga sama ta 7 zuwa sama ta 1 baitul izza a inda malaika jibril daga nan kuma ya rinka karbo shi da kadan da kadan da umarnin Allah yana kawo shi zuwa ga tsayayyen halitta sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan watan ne ake samun daren da alqur'ani ya sauka din a daren lailatul qadri Allah yace inna anzalnahu fi lailatul qadri lallai mun saukar da alqur'ani a dare mai daraja a wata ayar Allah yace inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzilina alqur'ani mun saukar da shi a wani dare mai cike da albarka lallai mu muka isa mu saukar da alqur'ani Allah madaukakin sarki haka ya fadi a cikin littafin shi mai daraja gaskiyar lamari ni nazo ne zan tunasarshe da mata akan abubuwan da suka sani in fadakar da su akan abubuwan da ainihin wato suka gafala ba wasu abubuwa bane su ne wasayar zauja wasiyoyin da ake wa mace, nasihohin da ake wa mace, ta san yaya ya kamata ta zauna da mijinta, ta kyautata wa mijinta, ba wai in al'amura suka rikice miki sai ki tafi wurin boka ba. Domin matsalar da muka samu kanmu a ciki shine kamar mutane ne gobara ta kama gidansu, sai suka tafi suka je suka kira ƴan kwana-kwana don a zo a kashe gobarar. Saboda rudewa da suka zo suka ga yadda gidan nasu ke cin wuta, sai suka tare hanyar da motar ƴan kwana-kwanan za ta je ta kashe wutar. Akai ta ham, akai ta ham, ga dai ƴan kwana-kwana sun zo kashe wuta, amma jama'ar anguwa sun rude har sun hana motar hanyar da za ta je ta kashe wutar. Sai zama kiran da suka yi wa ƴan kwana-kwanan bai yi wani amfani ba ke. Abin da yake faruwa a ƙasar nan tamu da sauran ɓangarori na duniya da dama abin takaice shi ne, wai idan matsala ta damu mutum, madadin ya tuna cewa ai yana da Allah maɗaukakin sarki, mahaliccin shi, wanda Allah yake neman shi da duk matsalar shi ya zo ya gaya mishi, a sai wai a tafi wurin boka. Kinji mai gida zai ƙara aure, sai ki tafi wurin boka. Kinji mai gida zai yi kaza, sai ki tafi wurin boka. Kinji kishi yake ta samu kaza, sai ki tafi wurin boka. To hadisai guda biyu kadai zan tunasashe mu daga cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallama a wannan matsala game da zuwa wurin boka. Hadisin farko shine hadisin da al-Imam Muslim ya ruwaito shi. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace duk wanda yaje wurin boka sai ya kwan 40 yana sallah ba a karba ba. Shin kina da garantin in kin je wurin boka kin kwan 40 ba a karban sallar ki? Shin ma tukuna kina da garantin zaki kwana 40 nan gaba a duniya? Waɗannan kwanaki 40 da zaki sallah ba a karba ba fa, ba wai wani abu ne zai sa a ki karbe ba, saboda kadai zuwan ki wurin boka. Bokan nan ya gaya miki magana kin yadda, to matsalar yanzu ta fi karfin kin karban sallar ki, kin fita daga musulunci. To wannan shine hadisi na biyu wanda Abu Dauda da Bazzar suka ruwaito shi sahihin hadisi. Annabi yace wanda ya je wurin boka, boka ya faɗa mishi magana ya amince da ita, haƙiƙa ya kafircewa abin da aka saukawa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya kafircewa Al-Qur'ani, ya ƙaryata Al-Qur'ani, yayi wa Al-Qur'ani tawaye. To kuma abin da yake faruwa a yau, saboda yadda ba mu fahimci yadda lamurra suke ba, mun kasa bambance tsakanin boka da malamin sunna. Duk wanda ya naɗa ƙafar shi a zaure, ya tara ƴan alluna, ya tara ainihin ƙasa da rairayi da yashi da yake wasa da hankalin jama'a, shi kenan sai kawai sai a kirayi wannan mutum malami. Da zaran an ga wance za ta je wurin shi, an yi mata nasiha, sai ta ce zuwa wurin malami kuma ba kyau ne, ai shiga wurin malamai ne, ai ni ba wurin boka na je ba. To za mu kawo kaɗan daga cikin abubuwan da ake gane boka an jima kaɗan insha Allahu ta'ala. Amma a yanzu za mu tafi kai tsaye game da abun da ya tara mu a kan wa'azi a kai shi ne, yaya za a yi ki zauna da mijinki lafiya? Ya za a yi ki iya mallakar mijinki? Ba ta hanyar asiri ba, ba ta hanyar ki je ki shanye shi a malamai ba, ba ta hanyar ki je ki zuba mishi wani abu a cikin abinci ba, ko ki je ki sa wani abu a farjinki. Shi ne muka zo da wannan littafi, gashi littafin Fiqhus Sunna a mujalladin shi na biyu, shafi na 367, za mu karanta har zuwa 369 insha Allahu ta'ala. Malam yace istihbabu wasiyati zauja, an so ga ƴar da aka daura mata aure, kafin a kai ta gidan miji a zaunar da ita ai mata wasiya, a ainihin yi mata fada, a gaya mata kalmomin da za ta bi ta zauna lafiya da ainihin wato mijinta. Qala Anas, Anas yace kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama idza zaffaw imra'atan ala zawjiha ya'murunaha bi khidmati zawji wa ri'ayati haqqihi. Sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama idan suka daura wa ƴarsa aure, za a kai ta gidan miji sai a zaunar da ita ai mata nasiha, a ce ta rinka wa mijinta khidma, abin da ya shafi dafuwar abinci, abin da yake da alaka wanki ne, sharar gida ne, kula da yara ne, gyara kaza ne, mutunta kaza ne, girmama iyayen shi ne, sai a zaunar da ita, duk sai a ja hankalinta akan haka. Shin ko ane wa yaya haka a yanzu? Akwai karancin wannan? Mun san dai da dai kam an baro baya iyaye sukan yi haka. dattawa su zaunar da yarinya ayi mata fada ayi mata fada a ce akai ta gidan gaggawanci akai ta gidan innawanci akai ta gidan wani duk ana bi ane mata nasiha ana jan kunnanta ana nuna mata yadda za ta yi amma yanzu al'amura sai suka yi karanci kokarin dai da ake ya za a samu a sai mata talbijin a sai mata fridge a sai mata injin jajjage a sai mata kaza a kai ta gidan mijin sai zama taje ga komai na zaman gidan aure amma abu daya ta rasa shine bata sallada bin zaman gidan miji ba to wannan sai ka mata cikas a rayuwa Allah ya kiyaye to a yanzu za mu dan ji kadan daga wasiyoyin da ainihin wato sahabbai maza suke wa ƴaƴayansu yayin da ainihin aka daura wa ƴaƴayan aure aka ce wasiyatul abib natahu inda zawaji wasiyar da aka samu uba yakan yi wa ƴar shi ainihin wato a yayin da aka daura mata aure in aka daura wa ƴarka aure matsalar jin kunya fa bata taso ba jama'a kace ai kana jin kunyata ba za ka iya zama ƴar fari ce ai ƴar kaza ce a bari ku ji yadda sahabbai suke aka ce wa ausa abdullahi ibn ja'far ibn abi talib ibnatahu faqala akwai wani babban sahabi daga cikin ainihin kananan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallama wato yara kanana wanda yake yana daga cikin yaran da ainihin aka haifa na sahabbai wadanda suka ga annabi sallallahu alaihi wasallama sunan shi abdullahi dan ja'far dan aliyu dan abi talib dan ainihin abi talib wato wan aliyu dan abi talib ne ya haife shi ja'far faqala yayin da ya daura wa aisha aure mu tsaya da kyau mu ji manya suka ce in baka da uban da zai maka fada in kaga wani ya durkusa da dan shi ne mai fada sai ka zo ka zauna gefe guda sai ka ji sai ka amfana me yiwa san da za a daura miki aure mahaifinki ya rasu me ba baki da wani wanda ya tsaya ya miki nasiha haka to ga wasiyar baki makara ba yanzu ki saurara ki ji wani bawan Allah da yawa aisha wasiya yace iyyaki wal ghairati ina jan kunnanki game da kishi kishi sai ya ce fa innaha miftahu talaqi saboda kishi shine mabudin saki kamar yadda kika san akan sanya mabudi ya bude kofar mota ko kofar gida ko kofar akwati ko kofar wani abu haka nan duk matar da take da azababban kishi to ta samu mabudin sakin ta a hannunta kenan to kuma har mata sun kai su ne wa kansu kirari wai kishi kumallan mata wai da shi suka waye gari wannan ai bala'i ne ma'ana so ake kinatsu duk sanda kika ji mai gidanki zai yi aure sai ki kwantar da hankalinki na ji za ka yi aure kuma me yasa baka gaya mini ba kaza kaza to Allah ya sa alheri to ai sai a kawo amaryar mu ganta ko kaza ki saki jikinki warkam sai kiga jikin shi ya sanyi amma ko kun san akwai mazan da ke azabtar da matayensu da kishi matukar ya san ba ki son kishiya duk ran da kika bata mishi rai sai fita waje je ya dade yana dawowa sai ya feso wani turare mai kanshi sai ya ce wallahi ya je mata bazawara wallahi to tana matukar son shi ita ta fesa mishi turaren ya gasa miki rai ya gasa miki rai ki kwana kina kumbura kamar biredi wallahi ko sai ya sa mata gaskiya kun ji wannan wasiya yace wa aisha ahirki daina yin kishi kishi shine mabudin saki yanzu mace nawa ce mijinta yayo aure amaryar na zuwa da kwana uku ko kwana bakwai ita kuma sai a sake ta sai a koma cikin gari ana yadawa daga yin amarya har ya saki uwar gidan shi maza yancin amana ne wallahi ƙarya ne yadda sirrin abin yake shine wato mata ku gane wani abu duk sanda mutum yake da koda riga ce tsohuwa aka ce yau zai yi sabuwar riga in ya kai wa tela dinki to hankalin shi fa yana kan sabuwar nan to balle mutumin da ya samu sabuwar amarya dole ne zaki ga yana makyarkata yana tsuma yana kaza da ke uwar gida sai ki natsu to amma abin da yake samun ku mata shine amarya dai gata ta zo gida madadin ki na tsuki manta duk wani abu da zaki ga yana da amaryar a dauke ta a mota a ce za a fita za a je shopping za a je supermarket za a je wuri kaza da ita da sai ki natsu sai ki ce wallahi ban yadda ba ai dama ku maciya amana ne ada ma mallaka karanta mana hadisi yace za ku tashi ranar kiyama da barin jiki da sai ki nan da nan sai ga ke saurara kake takura mini yana cikin farin cikin amarya ke kuma sai rubuta takarda sai ya sake ki wallahi ke kika ci amana kanki da kin natsu da haka bata faru ba ga misali Bukhari ya ruwaito hadisi akwai wata mata ta Annabi sunanta Sauda yayin da Khadija ta rasu Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi nazari yaga da yaje auro budurwa yazo ya hada ta da waɗannan ƴaƴa nashi su Zainab su Ummu Kulsum su Ibrahim su At-Tayyib At-Tahir su ainihin Fatima sai gidan ya rikice sai je ya samu dattijuwa wadda take bata gaza sa'ar uwarsu ba Saudatu wajen shekara ta 53 ya auro ta yana nan zaune da ita tana kula da ƴaƴan shi tana kula da shi to halin mu na maza haka muke tun farko don ba laifi bane ana nan ran nan sai ya ga Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya ga Aisha yana so yar gidan Abubakar kenan sai Annabi ya ce wa Abubakar ya Abubakar ka auren mini da ƴan nan taka Aisha mana sai Abubakar ya ce ya Rasulullahi ai kai dan uwana ne ina zaka auri yata kuma sai Annabi ya ce a saurara Abubakar kan me haka da kai gaskiyar lamari ni dan uwanka ne amma a cikin addinin Allah wannan ƴan uwantakar kuma bata hana ainihin in auri yarka ba Abubakar Siddiq ya ce to tunda haka ne shikenan Abubakar ya dauki Aisha ya baiwa Annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah a saurara da Allah ku saurara da in kika ji wata na surutu kake ce mata tayi shiru ke din ki shiru kai kake magana lokacin da Abubakar ya baiwa Annabi Aisha Aisha ta zo gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam budurwa mai ainihin jiki na kuruciya to nan da nan sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara irin harkokin da ango yake da amaryar a dauki Aisha nan ayi wasa nan ayi tsere nan har ya zama zuba tsere suke a gidan sai Saudatu ta natsu ta kwantar da hankalinta to daidai wannan lokacin shine lokacin jarabawa duk wata uwar gida daidai wannan irin lokacin shine lokacin jarabawa to yaya ake cin jarabawa shine ki natsu ki sa musu ido ki kauda kanki ma ki daina kallon abin da suke yi sai Sauda ta kwantar da hankalinta to sai ta ga abin yayi yawa yadda ta iya yiwa ya kai ga a sake ta to sai ta ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran ya dawo sallar isha ba wai zuwa ta ainihin cikola shi ba ku fahimci wannan inda ke ce zuwa zai ya dawo masallaci sai ki cikola shi daga cin kwala sai ce me ya zafi saki uku shikenan kawai ba matsala ta kare ba dan dama ba uwar shi bace ke da zai zama ba yadda zai dake har abada mata ce liman ya daura aure kuma aka ce shi zai iya kwancewa yanzu nan sai ya kwance shi don haka kawai sai ya saki to nan da nan sai ainihin ita Sauda ta ga cewa saki cin kwalar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta da hankali duk bala'i zai zama gare ta sai ta tsare shi a hanya ta ce ya manzon Allah naga ka auri yarinyan nan ta dauki hankalin ka rufa mini asiri kar ka sake ni ka banni cikin igiyar aurenka amma a wata guda ka shigo daki na ka kwana daya sauran kwanaki 29 kuma ka yi a dakin ta Annabi ya ce kin yadda ta ce ta yadda ya ce shikenan kawai sai Allah ya saukar da aya sukutin da guda a kanta yana cewa wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'rada فليس عليهما جناح أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح الله يتي أموتا ما تتجس أورام مجن تزيري ما تقايب بايا زي سكيت سبو دينا غتا سوفا كو سبو دون دليلي الله يتي باب لي في سيتني ما أي صلح تو أما كي أبن دكي دامن تشيني راكي تشي إمي غاما زانان دقري wallahi ƙarya kike yi mazan da ke gari ba irin shi bane domin shi yanzu kin shiga tarkon shi ƴaƴan ku biyu ko uku ko hudu in kika fita duk inda kika je kika yi aure hankalinki kuma yana baya wannan hali kika ba ƴaƴanki a ciki ko kin gane wannan da kyau ki natsu ki fahimci wannan nasihar da kyau mazan da ke waje ba irin shi bane shi yanzu. Yanzu shi ya riga ya saka miki tarko kuma ya kama kafafuwanki. In kika zauna a gidanki zauna cikin damuwa da bakin ciki. In kika fita ki fita cikin takaici kije kuma ki zauna cikin bala'in da zaki rinka tunanin yaya kika baro ƴaƴanki. Duk sanda suka zo ba a yi musu wanka ba hankalinki zai tashi. Ba ki da damar ki koma ki ce dan me ba a wa ƴaƴanki wanka sai a ce dan me kika bar gida. Ina fatan mata kuna fahimtar waɗannan abubuwa da kyau. Annabi ya ce mata kin yadda sai ta ce eh. Allah ya ce to shikenan duk matar da daga yau ta ji tsoron mijinta zai mata kayar baya ta zauna a yi sulhu. Malamai suka ce tunda dai Allah ya ce babu laifi a yi sulhu kuma Allah ya ce yin sulhu alheri ne. To yin sulhu din nan zai iya yiwuwa daga ta sassauta daga wani haƙƙinta. Yanzu ku duba kwana ne ranar kwanan ɗakinta. Tace duk ta haƙura a wata ɗaya ya zo yi mata kwana ɗaya don Allah dattijuwa ya shekara 50 da wani abu. Me take buƙata a namiji? Amma yanzu saboda fitina sai kiga ko mijin ya kwana ɗakinta ba abin da zai mata fa sai ta ce eh dai a zo. A dai zo. Madadin ki tsaya a yi sulhu to Alhaji saurara tunda kayi amarya kana son dai a ci amarci ai ba wani abu. Ni kawai a sai mini firiji da sabon keken ɗinki shikenan kwanakina a wata shikenan a zo a yi min kwana ɗaya ya ishe ni. A to kin yadda eh tunda Allah ya ce wa sulhu khair ya halatta. An yi tunikin kwanakinki kin biya kenan kuma ya halatta an biya ki. Ya halatta wasulhu khair amma sai Allah ya ce wa uhdiratil anfusush shuh sai dai ran dan adam yana da san kai ke sai ki kafe ki ce ba yadda za a yi wallahi bai isa ba shi ma kuma yace ke baki isa ba kin ji abin da ke kawo saki inda yadda yace ke baki isa ba kika ce a ni dama yar wace ce shikenan fa matsalar ta kare amma yace ke din me shi ma kin ce shi din me to sai ga shi ke sama da ke ku kiyaye wannan da kyau jama'a. Kun ji wasiyar shi ta farko da ya mata. Ya ce ki daina kishi yake yata. Kar ki yi kishi. Ina jan kunnanki ahir game da kishi. Domin kishi shi ne mabuɗin ainihin saki. Wa iyyaki wa kasratal la'atbi. Sannan ina ainihin gargaɗinki da yawan zargi. Yawan zargi. Yawan mita. Yawan magiya. Yawan surutu akan mijinki. Fa innahu yuwarrisul baghdha domin yana haifar da mijinki ya kiki. In kika zama mai mita tsiya mai nacin tsiya dan abu kadan sai ki tuna ai dama ran nan an min kaza ai kaza ai kaza. In kiyayya ta shiga ran mijinki game da ke shikenan kin shiga uku ba za ki sake jin dadin shi ba. So da haka ki daina mita. Ina fata an gane wannan da kyau. Sannan sai ya ce wa alayki bil kahli fa innahu azyanu zina. Sannan inda miki wasiya da yin tsafta. Wace irin tsafta? Ado. Wane irin ado? Sai ce ki rinka sanya tozali domin sanya tozali a ido shine ado mafi kyawu. Amma wata barin idan ta take yadda kika ga idan rago. Wallahi yadda kika ga idan rago haka take barin idan ta. Bata tozali, bata ado, bata gayu, bata gyara jikinta. Wanda ko a jahiliya kuwa mawaki cewa yayi ai bintayya. In sauri ke cewa. Yace yake yata innar rijala lahum ilayki wasilatu. Naga cewa maza suna da bukata zuwa gare ki. Wannan namiji ya zo ya fakin mota, wannan namiji ya aiko, wannan namiji ya turo dattawa. Yace to tunda haka ne fatakhabbi wa takahali. Ki rinka sanya ainihin wato ki rinka yin kunshi kuma ki rinka sanya tozali. Waɗannan abubuwan biyu ku duba mawaki ne mushriki a jahiliya. Ba ma guje amma ku duba abin da yace wa ish. Tunda dai kina da farin jinin samari. To ki rinka karawa da ado game da kunshi da kuma sanya tozali. To gashi yanzu uba ne yake wa ishi wasiya akan cewa ta rinka sa tozali domin tozali shine ado mafi kyawu. Sannan sai ya ce wa atyabu tibi alma. Mafi ainihin tsafta daga cikin duk wani turare shine ruwa. Ruwa me ake nufi? Asalin ruwa ai ba kanshi ne da shi ba. Amma yana ce mata ne ta rinka amfani da ruwa wajen tsarki, wajen tsafta, wajen gyara jikinta. Kar ki bar kanki yana doyi, hammatarki, maraki, kumbarki baki yanke ba, bakinki, jikinki, tufafinki, ƴaƴanki, gida, banɗaki. Duk waɗannan abubuwa ki rinka amfani da ruwa kina tsaftace su, kina gyara su. Wallahi wannan ya fi duk wani turare matsayi da muƙami. tun ina fatan kun ji wannan wannan wasiya ta bangaren uba kenan sannan sai kuma wasiyatu zauji zaujatahu wasiyatu zauji zaujatahu shi kanshi mai gidaran da aka kawo mai amaryar shi akwai bukatar ya zauna da ita ya rinka mata wasiyoyi akwai bukatar kana zauna da matarka ka rinka zauna da ita ka nemi mata nasihohi ke kuma an aka zaunar da ke a ne miki wasiya mijinki ya ne miki nasiha ba cewa za ta yi to yaushe ka fara wa'azi ai sai a nemo maka makirofon ko kuma sai ka je masallacin juma'a a'a ya zauna yana ce miki ki yi kaza kake ce to dama ka sa min ido ne a dole ya sa miki ido mana ya ga yaya kike kai da komowa dan ya gyara barnaki abin da yake daidai ya yaba miki to shine aka ce ga irin wasiyoyin da aka ji kuma malaman farko su ne wa ainihin matayen su وقال ابو الدرداء لامراته ابو الدرداء yana da mata mai suna ummu darda ga wasiyoyin da ya mata ke ma ki karkada kunne da kyau ki ji yace matar shi idza ra'aytini ghadibtu faradni disan da kika ganni cikin fushi ki kokarin faranta min rai idan mijinki ya shigo gida daga office ko daga gona ko daga kasuwa ko ya dawo tafiya sai kika ga ransa a bace kine mishi barka da zuwa ya dake kamar sa ba ta zaki to ba sai kai fushin ba me ya hada ni da kai ni ne maka laifi ne a'a ya zaki kokari ki ainihin wato kwantan mai da hankali abin da yake wajibi akan ki kenan ki zauna lafiya mai gida yaya akai ne to mazaje kuma nau'i ne wani mijin in ya kai matuƙa wajen fushi bai son ma ai magana da shi gaba daya to tunda kina zauna da shi ki tsaya ki karanci halin shi in kika ga yayi fushi to ki janye jikinki daga gurin sannan yace وَإِذَا رَأَيْتُكِ غَضَبَ رَضَّيْتُكِ haka ne ma nayi alƙawarin cewa duk sa'ad da na ganki cikin fushi zan yi kokarin in ainihin faranta miki rai zan yi kokarin in ga cewa kin dawo cikin annuri da annashuwa wa illa ice matukar ba mu fahimci juna a haka ba lam nastahab babu yadda zamantakewa maza ta dore duk san da nake cikin bacin rai ba za ki ainihin yi kokarin faranta mini ba duk sanda kike cikin bacin rai ba zan yi kokarin faranta miki ba babu yadda fahimtar juna za ta tabbata zama ku ba zai dore ba wa qala ahadul azwaj li zawjatihi wa nikwa daga cikin mazaje matar shi ya rerawa waka a cikin waƙoƙin ya mata ainihin wasiyoyi yake cewa khuzil afwa minni tastadi mi mawaddati wa la tantiqi fi sawrati hina aghdabu wa la tankirini naqraki duffi marratan فإنك لا تدرين كيف المغيب ولا تكثر الشكوى فتذهب بالقوى ويأباك قلبي والقلوب تقلب فإني رأيت الحب في القلب والأذى إذا اجتمع لم يلبس الحب يذهب ما تشي وصيه يتي خذ الأفو مني إن ديكنا سنزمم يدوما توكلنك يافي مني مكليفي بند يوان كنكارا tastadimi mawaddati soyayyar da nake miki za ta wanzu matukar zan yi miki laifi ki rinka yafewa ki rinka kauda kai to sai soyayyar mu ta zauna ta dimanta wala tantiqi fi sawrati hina aghdabu in kika ga nayi fushi nazo ina babbakin fada to ke kake magana ki ja baki ki shiru haka maza suke har yanzu in ya shigo gida ya shigo da keken shi bokiti kaza ya buge shi kiga ya sa ya buge wannan jarka ya make wannan yaro sai ki koma gefe guda ki saranda kar ki tare shi lafiya yau kuma da hauka ka shigo mana gidan a'a shine yace kar ki magana lokacin da ke ga na yafi shi ina babbakin fada wala tanqirini naqraki duffi marratan yace kuma banda duka yana yi matar shi wasiya dan wata matar ta fi mijinta karfi wata gata nan gabjejiya ce shi kuma gashi nan dan hikon nana to yace kake sa hannu ki make ni kamar yadda ake dukan dindufa ko yadda ake kada ganga sai yace fa innaki la tadrina kayfal mughayyabu baki san da rai yake baka kije ki doko rai azana cewa ai uwarku ta kashe ubanku ane wa yaya gori yace dan haka uwar gida banda duka wala tukthiri shakwa kakki rinka yawan kankarata yau kin je wurin iyayenki kin fadi nayi miki kaza gobe kin je wurin iyayena kin fadi nayi miki kaza jibi kin je wurin kawayenki kin ce nayi miki kaza gata kin je wurin abokaina kin fadi kaza jibi a gidan suna kin ce mijinki ya miki kaza gata a gidan biki gidan yini kin ce an yi miki kaza duk gaba daya kin gama tonawa mijinki asiri sai yace fatazhabu bil quwa karfin soyayya da nake miki shikenan sai ya watse waya abaki kalbi sai zuciyata ta kiki wal qulubu tuqallabu yace kin san zuciya tana canzawa to wannan kalmar ya kamata mata su fahimce ta galibin matan mu na Hausawa na arewaci musamman wai in ta ga miji yana azaba santa sai ta dauka cewa har abada ba yadda zai kita dan haka sai ta ce bari ke ta mishi kaza ai yana santa bata san cewa gurgudan wulakancin da kike mai gurgudan yama didi da kike da shi gurgudan yadda kike wulakanta shi gurgudan yadda reni yake shiga cin mutunci ga iyayen shi wulakanta ƴan uwan shi rashin mutunta abokan shi rashin ainihin zaman lafiya karfin soyayyan nan yana ta fita a zuciyar shi to in aka waye gari sai a waye gari zuciyar gaba ɗaya ta rikice wai kuma sai a koma ana cewa ai amare shi ce ta mishi asiri kaga dai da yana son uwar gidan amma yanzu baya kaunarta baya kaza baya kaza mun fahimci wannan da kyau ko to ba wani abu ne zai biyo baya ba sai ainihin kawai sai a ga ya saki wannan uwar gida yana sakinta sai a ce ai amaryar ce ta zo ta asiri gashi nan da yana kaunar matar shi 100%. An kasa gane bincike ya kamata a yi menene yasa daga yin aurewa ne ya saki uwar gidan shi meiwa da mata dade tana kuntuka mai abin tsiya to duk sanda yau ya auro amarya tana zuwa gidan da kyautatawa da mutuntawa nan da nan sai a ga ya karkata ga ainihin amaryar ita kuma wannan sai ga ba sauran matsatsi fa sai ya sake ta sai a tafi a ce a je wurin boka ko za a yi mata ruka ne ko aljani ne ya shige ta ko za a yi mata kaza ko za a sai ga ana ta kame-kame nan ko ba asiri ba ne ba wani mai ruka da zai warware matsalar lafiyar ta kalau mugun halinta ne kawai dama ya yawa a cikin zuciyar mijin yau ya ja tika-tika tik ta ƙari ya sake ta to mata ku tsaya ku yi wa kanku nazari kuma wannan abin takeici wannan musibin wallahi galibi duk a tsakanin matan Hausawa ne a nan Najeriya ta arewa ko matan Fulani ko matan Nufawa ko matan Bare-bari nan dai Najeriya ta arewa amma an kuka tafi Najeriya ta kudu kasashen arna ki je ki ga yadda mata ke cin wahala amma ba yadda za ta bude baki ta ce a sake ta ba yadda za ki ga mace ta tsaya miji yana fade tana fade ba zai yiwu ba ba yadda za a yi mace mijinta ya bada doka ta saba ba yadda za a yi tuhumce ta cewa tana wulakanta iyayen shi ko dangin shi ba za ta sake samun zaman lafiya ba sannan ba lallai ya bata abinci ba haka suke rayuwa a can zai batta ne kawai ita za ta san yadda za ta je ta ci da kanta shi kuma kudin shi in ya samu sai zuba aljihu Allah madaukakin sarki ya kiyaye to sai yake cewa fa inni ra'aytul hubba fil qalbi wal adha idza jtama'a lam yalbis al hubbu yadhhabu yace saboda na ga soyayya da kiyayya in suka hadu soyayya da cutarwa in suka hadu a cikin zuciya to ba yadda ainihin wato soyayya za ta zauna sai soyayyar ta tafi mijinki yana son ki amma kina wulakanta shi to ba zai iya jura ga so ga cutarwa ba sai wannan kiyayya sai ta kori soyayya shikenan aure ya kare kenan Allah madaukakin sarki ya kiyaye to gaskiya waɗannan wasiyoyin da muka ji waɗanda ainihin miji yayi wa matar shi da wasiyoyin da muka ji uba yayi wa ƴan shi koda anan muka tsaya ya ishe mu muyi ta'aliki mai sharhi akan abubuwan da zamu zo mu gina wannan wa'azi namu to amma dadin dadi sai muka ji wasiyatul ummi ibnataha inda zawaj ga kuma wata uwa da ta zo aurar da ƴarta sai ta zauna da ita ta nemi mata wasiyya ga abin da take cewa ƴarta malam yace khataba amr ibn hujr maliku kinda umma iyasin binti auf ibn mulahimin muhallimin ash-shaybani walamma hana zifafuha ilayhi khalat biha ummuha umamatu bintul haris wani mutum mai suna amr dan hijr dan hujir wanda yake sarki ne na ainihin kinda ma'ana zahiri wannan mahaifin imrul kais kenan wannan kun ga tun a jahiliya ne amma bari ku ji abin da yaje zai auri mace bayan da aka daura mata aure sai uwarta ta kira ta gefe guda fa awsat ha wasiyatan sai ta mata wasiya tabayyana fiha ususul hayati zawjiyya as-sa'ida a cikin wannan wasiya aka gano ainihin tsantsar abin da ake dora rayuwa aure akai wama yajibu alaiha li zawjiha da kuma abubuwan da ya wajaba mace ta yi mijinta fa qalat ga abin da uwar ta ce ai buntayya yake yata innal wasiyata law turikat li fadli adabin la taraktu zalika laki da a ce saboda girman ladabin da kika samu a gidan ubanki da girman ladabi da girman gida na sa a kyala ya ba ai mata wasiya ba da an barki walakinnaha tadhkiratun lil ghafil sai dai ita wasiya tunasarwa ce ga wanda ya gafala wa ma'unatun lil aqil sannan kuma ita wasiya ainihin wato ma'una ce taimakawa ce ga mai hankali walau anna imra'atan istaghnat 'ani zawji laghana lighina abwayha wa shiddati hajatihima ilayha kunti aghnan nasi anhu da a ce mace tana wadatuwa ta ce ita ba ruwanta ba sai ta aure ba da ke kin fi karfin ai miki aure saboda iyayenki masu wadata ne kuma iyayenki na da bukatarki walakinnan nisa'a lirrijali khuliqna sai dai su mata an halice su ne dan maza walahunna khuliqar rijal kuma dan maza aka dan mata aka halici maza dan maza aka halici mata ma'ana ba yadda za a yi duk yadda ya ta kai ga ita ce yar ranka ya dade wani yar mai alfarma wani yar mai martaba wani yar gwamna wani yar minista kaza duk yadda matsayinki ya kai dole dai sai an yi miki aure wajibi ne akan haka don haka sai ta ce ai buntayya yake yata innaki fariqatil jawwa allazi minhu kharajti yanzu gashi an daura miki aure zaki rabu da yanayin da kika saba rayuwa wa khuliq wa khallafti al'asha alladhi fihi darajti zaki bar tsarin rayuwar da a cikin shi kika taso ila waqrin lam ta'rifihi zaki je ki koma wani tsurkukin rayuwa da baki san shi ba wa qarinin lam ta'rifihi zaki je ki zauna da wani abokin zama da baki saba da shi ba fa asbaha bi mulkihi alayki raqiban wa malikan sai mijinki ya waye gari yana da cikakken mulki da iko akan ki fakuni lahu amatan to ku saurara ku ji wasiyar farko da uwarta ta fara mata yace tace in kina son ki mallaki mijinki ki yi kokari ki mai da kanki baiwa yakunu laki abdan kuma mijinki zai waye gari ya zama bawanki washikan kamamman bawa kun ji mataki na farko daga cikin matakin da ake mallakar da namiji ba da tsiya ba ki bishi ba ki ce ai namiji ba dan goyo ba ne a ƙarya ne dan goyo ne uwar shi ta fara goya shi ai maganar gaskiya ita ce gaskiyar wannan magana kun ga a yau wallahi alazimi ba zan boye muku ba abin da yake faruwa akwai wasu mataye a yau ƴan mata ne su ko zawarawa sun san yadda ake ainihin a mallaki maza galibin su ƴan boko ne in ta ga mijinki tana so to ke kamkin shiga uku domin ke kin saba da tsiya kike bin mijinki ita ko sai ta rinka bin shi da lallama da limana da siyasa har ya samu ya aure ta da ya aure ta in ta zo gidan sai ta mai da kanta ta zama baiwarki ta zama baiwar mijinki ta zama baiwar ƴaƴanki sai duk ta bi a tattaka ta a gidan yadda in aka zo gobe aka ce wa mai gida wance ta yi kaza sai ce bai yadda ba to ta fara mallaka shi kenan duk laifin can aka faɗa ba zai gani ba to sai a wayi gari komai na gidan ta mallake akwai su suna nan irin waɗannan matayen ta zo ta samu mijinki sarauta yake mai mukami ne mai kuɗi ne sai ta mai da kanta baiwa a gidan ta tattace kanta gaba ɗaya sai a waye gari an yadda da ita ce mutuniyar kirki ita ce mai tsoron Allah ita ce mai son zaman lafiya to duk abin tsayar da ta kuntuka a gidan ba za a yadda ba duk abin da ta ainihin wawusa ba za a yadda ba sai a waye gari ta takaddun gida na hannunta takaddun motoci na hannunta takaddun shi na kuɗi na banki komai na hannun shi komai ta kwace saboda limana domin ke in kika tashi kina da bukata a wurin shi cin kwala shi kike ita kuwa in ta zo durkusawa za ta sai ta fashe da kuka lafiya sai ta ce kaza 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 sai ce haba kwantar da hankalinki an gama ke kuwa in kika zo sai ki ce komai bala'i ko kaza kaza komai kaza 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 in an yi duniya dan manzon Allah sai an yi kaza in ba haka ba sama da ƙasa za ta haɗe sama da ƙasa haɗewa ta kawai shine ya sake ki to galibi ko abin da yake faruwa gare ku ke
dan haka in kina son ki mallaki mijinki ki yi kokari ki bari shi ya mallake ki tukuna. Bari mu buga muku wani misali. A cikin garin Zaria, mutanen cikin garin Zaria suna da wata dabi'a a zamanin nan da suna kyamar ƴaƴan su maza su yi aure daga sabon gari, kamar yadda suke kyamar su aurar da ƴaƴan su mata a sabon gari, saboda ana ganin sabon gari wata daba ce ta ƴan bariki, akwai lalata a wurin. To sai wani babban malami ne in gari ya waye, akalla kiya ga mutum wajen 50 sun zo suna daukan karatu wurin shi. Sai dan shi ya ga ƴaƴana so a sabon gari bazawara, ai da malam ya samu labari sai ya ce bai yadda ba. Shi kuma dan ya kafa ya ce lallai shi sai ya aura, uban kuma ya ce wallahi bai yadda ba. To ran nan kawai sai malamin nan sai ya fito da gora, yana jiran dan ya dawo daga kasuwa zai make shi. Gora gabjejiyar gora da kika sani irin wanda ake dukan barayi da ita, yanzu ya rike malami ya fito yana ta ashar kamar ba malami ba. Aka ji aka ce kai wane yau fa malam ran shi ya baci yana nan da gora a hannun shi. Akan me a akan aure ya ce to ni dai ba zan fasa aure na ba, amma sai dabara sai kauce. Manya-manyan gidaje ne, akwai kofofi birji kawai, sai in tsakar dare ce sai ya shigo gidan ta wata kofa kawai ya je ya kwanciye shi. Asubahin fari kafin malam ya fita shi kuma ya fita ya bar gidan. Da aka kwana uku malam bai gan shi ba, sai kuma malam ya aje gora shi, wai ina wane ne. Sai ai ya ji ka rike gora za ka kashe shi, ya gudu ya bar garin. Ya ce a ku je ku lalubo shi ya dawo. Aure dai ba ni son ya yi, amma tun da ya kafe, to ku ce je ya aura. Shikenan da ya ji labari sai ya fito, tunda dama ai buya yayi. Sai zo ya aure, sai ya zaunar da matar shi sai ya gaya mata, to ke zaki shigo gidan nan amma ba a kaunarki. Ubana bai son ki. Uwata ba ta son ki. Kishiyoyin uwata ba su son ki. Yan uwana maza, yaran gida duk ba a kaunarki, an juye miki baya. Halinki ya kwace ki, sai ta ce shikenan. Dan haka da ta zo gidan ita kuma sai halinta din ya kwace ta, sai da ta waye gari ta mallake gidan ga yadda ta yi. In gari ya waye, sai ta samu katuwar tukunya ta dafa ruwa, duk yaran gidan ta yi musu wanka gaba daya, ta shafe su da mai, kowa ta kawo kwabo-kwabo makaranta ta bashi, za a tafi makaranta allo. Saboda da in ka waye gari kawai za ka ci sauran tuwo ne kawai da kumallo a bakin ka, ka tafi makaranta allo. Sai ya zama ita yanzu duk yaran gidan wanka take musu duka. Kun ga ta fara samu wata hanya da za ta shirya da matan gidan kenan. Sannan malam shi kuma sirkinta kenan, sai ta tattaro kayan shi gaba ɗaya ta wanke su, farare ta yi musu bula, ta kawo dutsen guga tun irin na da na gawayi ta goge, sannan ta aika kasuwa a je a siyo mata kayan ciki da kayan miya, ta zo ta yi malam farfesu ta kai mishi ɗaki. Da ta lura cewa farfesu malam ya ƙare, ta sake mishi. To ana nan fa sai ta fara mallake gida. Da an tashi magana sai a ce wanta ce mutuniyar kirki, ita ce za ta faɗi kaza. Ana nan a hankali wata ran sai saɓani ya shiga tsakaninta da mijinta. Sai kuma ga malam ɗin nan da ya ɗauko gora da zai kashe mijin akan kada ya auro ta, yau kuma ya sake ɗauko gora ya bi mijin da gudu. Wai zai tsine mai albarka, wallahi sai tsine maka albarka. Yar halal, wai yar halal, yake faɗa da yar halal, kun gani? Yanzu me ya kwace ta? Kyakkyawan hali, ke ma halinki ya kwace ki. Haka ake so. To da wannan siyasar yanzu ake zama da mazaje lafiya. Ki ɗibi kuɗinki daga aljihunki, ki je ki yi wa miji farfesu, ki yi kaza, ki yi kaza, ki yi kaza, ki yi kaza. Wallahi bashi ne ya ci sai ya biya san da bai sani ba. Haka ake yi, da hikima ake yi. Amma ke cewa za ki ya kawo kuɗi, shi kuma yana ganin kyashi. Amma ya zo gida ya tabbatar da cewa cefa nan da ya tuwo da miya ce za a yi kawai. Sai ya zo gida sai ya ga kwano uku. Duk inda aka ga kwano uku an san akwai ziyada kenan. Tuwo da miya, to kwano na uku fa yana buɗewa kawai sai ya ga sun haɗa ido da kifi. Kifi ne mishi mara balale mai gida, an sha ruwa lafiya. Wallahi ya ci kifin nan sai ya biya kuɗin bai sani ba. Dukkan amma kifin ne ya yi daɗi. Sai ga wata 150 goma ma a sace yi. A halin naira 200 ke kashe, kin ga kin ci 300. To hikima ake abu, sai da siyasa. to dai tace in kina son mijinki ya zama bawan ki ki sarrafa shi ki juya shi ki mallake shi yadda kike so to ki kokari ki tukuna ki fara mai da kanki baiwa sannan sai uwar tace wa fazilahu khisalan 10 yakul laki zukran in kina son ki gama mallakan mijinki a hannunki daram sai yadda kike so da shi ga wasu abubuwa guda 10 ku saurara ku ji ba laya bace ba rubutu ba ba gidan boka ba ba wani asiri ba ba wai kije ki saka wani abu a farjin ki ba ba kije ki binne kaza ba a'a tace ga dabi'u guda 10 ammal ula wasaniya dabi'a ta farko da ta biyu fal khushu'u lahu bil qana'a kirinka hakuri da duk abin da mijinki ya kawo miki matakar kina haka to zaki mallaki mijinki yanzu yadda sallan nan ta kusa ana yayin leshi 7,000-8,000 ana yayin wagan bari 1,000 kaza sai kawo atamfa ta 700 sai ya baki ke kin san cewa yafi karfin ya sai atamfa 700 sai ki fara mishi godiya ki fara zugubuta shi kina yaban shi har ya nuna tamkar cewa atamfa 700 ya siyo miki kin nuna mishi kina da cikakken godiya ga Allah kina da gamsuwa da kadan kin ji dabi'a farko dabi'a ta biyu wa husnul sam'i lahu wa ta'a da kuma kaiwa matuƙa wajen sauraron shi da kuma kaiwa matuƙa wajen yi mishi ta'a ki kyautata mishi duk magana da ya faɗa ki ji in ya ce wance eh baki ba leƙe ki ce an gama wance eh abinda nake so da ke duk sanda yaro yake kuka a gidan nan ko me kike ki tsaida wannan abin ki je ki lallashe shi ba ni san in ji kukan yaro ki ce an gama wance eh abinda nake so ba ni san in dawo gidan nan in ga ba a gama abinci ba ban san dawo gidan nan in ga da magariba ake sharewa duk abin da ya faɗa ki ji wannan maganar kai tsaye to kin ji matakai guda biyu hakuri da kadan sannan yi mishi biyayya wa amma saniya wa salisa dabi'a ta uku da ta hudu da zaki kiyaye ki mallaki mijinki fattafaqudu li mawadi ainihi wa anfihi ki rinka taka tsantsan game da abin da idan shi zai gani ko hancin shi zai sansana wala taqaw ainuhu minki ala qabihin kacki sake mijinki ya taba ganin wani abu a jikinki wanda bai so karki sake mijinki ya ga wani abu a jikin danki wanda bai so karki sake mijinki ya ga wani abu a gidanki wanda bai so mijinki bai san kwata ta taro har sai yayi magana ke da kanki ki sa mun jagara ki share ko ki sa yara su share kafin ta kai san da zai magana bai san ya ga yaro da majina kacki taɓe sake waye ce a sharewa wani majina kafin ya ce ke kin share karki sake mijinki ya ji kina karni saboda kina shayarwa ko ya ji ki kina warin hammata ko ya ji kanki yana hamami ki tabbatar da cewa duk waɗannan abubuwan kin kawar da su sannan sai ya ce wala yashummu minki illa atyabar rihin karki sake mijinki ya sansani komai daga jikinki sai abin da yake da kanshi karki sake mijinki ya ji wani koyi a jikinki sai dai me sai kanshi to kun ga da wannan ne shari'ar musulunci aka ce turare nau'i biyu ne akwai turaren da yake dole miji ya siyo wa matar shi duk fatarar shi duk talaucin shi shine turaren da za ta rinka sawa a mararta da hammata ta saboda kada ta rinka ainihin warin hammata da sauransu da turaren da in ta gama haila za ta rinka shashafawa a jikinta saboda karnin jini wannan duk talaucin mijinki dole ne ya siyo miki gwargwadon wanda zai iya koda na dure ne je ba da kwandala biya a dura ki zo ki shafa akwai kuma turare na annashuwa da annuri turaren da ke ƙara jan hankalin namiji zuwa ga matar shi to wannan kuma in yana da hali to in bai da hali shari'a ta dauke mishi wa ammal khamisa wa sadisa dabi'a ta biyar da ta shida fattafaqudu li waqti manamihi wa ta'amihi wajibi ne mace ta rinka lura da lokacin baccin mijinta duk sanda kika san cewa mijinki in yana bacci bai san a tashe shi to kowaye aka ce yana sallama sai ki ce a'a yana bacci a ai mai gidan shi ne yake sallama sai a ce da Allah ya hakuri wai yana bacci ba a tashin shi in yana bacci ki san wannan amma ya fara bacci kenan to a kazo ana sallama shikenan ya taso ya zo ya je da Allah me yasa kenan to ya za a ce ana sallama ba za a tashe ka ba to kake sake tashi na sai je kwanta sai ka ce do Allah a ce ana sallama da wani sai ki ce to an ce ni dai ana sallama ba ruwa na ehe ayya to wallahi sam baki iya zaman aure ba ki ringa taka tsantsan da lokacin baccin shi ki ringa taka tsantsan da lokacin abincin shi duk sanda kika san mijinki so yake da safe kafin ya tashi bacci abinci ya hadu ko kuma akwai mai gidan da na sani gaba ɗaya bai san sabon tuwo matakar gari ya waye shi sauran tuwo yake so yace babban mutum director mai mukami don haka in matar ta san cewa yau da daddare tuwon gidan nan ya kare da tsakar dare sai ta tashi ta dora tuwo da daddaren nan ta kwashe tuwon ta aje shi yadda kafin gari ya waye ya huce sai ta sauri ta sassara shi sai ta dindima saboda dai mijinta ya ci abin da yake so amma in kace sai kice to ji an yi baki duk sun cinye tuwon ni ma ya na iya ba yan uwanka bane a'a ke ki sanya zaki kake saba mishi sannan fa inna tawafur al-ju'i sai wannan ainihin uwa take gaya wa yarta cewa ki sani da cewa idan yunwa ta hadar wa miji mulhibatun shikenan sai fada yazo gida ga azababbiyen yunwa kuma babu abinci ba abin da zai biyo baya sai fada watan risun naumi mughdaba sannan kuma duk sa'an da bacci ya hadar wa mai gida sai ainihin fishi sai kullace ki a rai don haka ki kula da abincin shi sannan ki kula da me yake so mijinki yace bai son miya kaza har abada kake taba kai mishi irin wannan miya ko da irin ta akai a gidan ke sai ki samu wanda zaki mishi tashi ta musamman wa amma sadisa wa saniya dabi'a ta bakwai da ta takwas fal ihtirasu bimalihi wal ir'a'i ala hashmihi wa iyalihi ki rinka kula da dukiyar mijinki ki rinka kula da iyalan shi mijinki ne ya siyo talabijin ya ajiye ya siyo radio ya ajiye kai zo ya samu an balle hannun radio ya akai ki ce ke ma baki sani ba yaro ne je balle kina can kina bacci inda gaske ne me yasa bai balle hannun cangaran dinki ba ba za a taba fahimta cewa yaro ya iya balle hannun radio amma bai balle hannun tangaran dinki ba sai dan kina kula da tangaran dinki ba kya kula da radion mijinki to wajibi ne ki kula da dukiyar mijinki iyalan gida mai gida yana son ya ga ƴaƴan shi kwas kwas cikin tsafta kullun ki rinka kula da su sannan wa malakul amri fil mali husnul taqdir babba hanyar da zaki biki mallaki mijinki wajen kula da dukiyar shi shine ki rinka ainihin taka tsantsan game da dukiyar da mijinki zai kawo naira 300 ya baki kudin cefa ne sai suka ragu kawo canjin nan ki bashi ba wai ya zama kudin ma sun yi daidai amma sai ki rage danki zubin adashi kamar yadda mata da yawa yau suke wai sai ta shiga zubin adashi tunda ana bata naira 100 kudin cefa ne sai ta san yadda za ta yi madadin tumaturi kyakkyawa sai ta je ta sai a sai bage bage madadin albasa mai kyau sai ta sa a siyo lawashi madadin za a yi girki da risho sai ta sa a siyo da ice wai saboda ta dan samu ragowar naira 20 ta rinka zubi to wallahi alazimi wannan yana daga cikin hanyoyin da ke sa mata suke samun kansu a halin matsala ki rinka ririnta dukiyar mijinki kake rinka almubazaranci wa fil iyali husnul tadbir sannan iyalan shi ki rinka kula da su wajen lura da halin da suke ciki yaro bai da lafiya kar ki sake sai mijinki ya ce a wayaya ba a kai wani asibiti ba ke da kanki ya kamata ki ce a wani fa bai da lafiya ka kawo kudi za ka kai shi asibiti sa'annan sai ya ce wa amma ta sai awal ashira nasiha ta 9 da 10 da wannan uwa take wa yarta sai ta ce falata asina lahu amran kake sake mijinki bada umarnin ki saba sai dai in ya saba umarnin Allah ko na Annabi sallallahu alaihi wasallam wala tafshina lahu sirran kake sake ki je kina yada asirin mijinki to wannan shine bala'in da mata suka shiga a yau in aka je aka zauna wallahi na san matan da in suka zauna isu suna hira har ba da labarin yadda take saduwa da mijinta take saboda gangariyan fetsarewa ai ita mijinta ga yadda yake wannan wani irin dabi'a ce ta karnukanci wannan ai dan akuyanci dabi'a ce ta yan akuya wannan dabi'a ce ta bunsuru akuya ita ce dabba mafi mara mutunci da jaki ku duba akuya duk matar duniya tana kokarin suturtawa kanta asiri amma akuya ita farjinta abu ɗaya yake duk duniya na kallo saboda rashin mutunci jaki saboda rashin mutunci yana cikin sutura duk maza kokari suke su suturta kansa amma jaki sai ya zo cikin jama'a yake fito da azzakarin shi to yaushe zaki zo cikin jama'a kina tona asirin mijinki abijinki yayi kaza ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza shikenan sai waye gari tunda ya san cewa duk kin tona asirin shi dan haka ba yi da wata shakka game da ko menene ya tafa a gaba ba abin da zai nemi ku yi a cikin sirri domin ya san kun yi asirin ma sirrin zai fito waje to dai gashi wannan uwa take wa yarta wasiya da cewa ki sani da cewa tona asirin miji yana daga abin da ke haddasar da kiyayya fa innaki in khalafti amrahu, don in kika saba umarnin mijinki aw gharti sadrahu, sai ki fusatar da kirjin shi. Wa in afshayti sirrahu, in kina tona asirin mijinki lam ta'mini ghadrahu, ba za ki amintu daga ainihin ghadruhu, ha'incin miji ba. Ha'incin shi shine anan tunda ya san kina tona mai asiri rana tsaka, sai dai ki ji an daura mai aure. A wannan rana kuma yace bai yadda ki kwana a gidan shi ba, ya sake ki. Sai ki zo kina cewa ya ha'ince ki, ya ci amanaki a halin kece kika ga. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Sannan karshe sai ta ce summa iyyaki wal farha baina yadayhi in kana muhtamman, sannan ina gargadin ki yake yata karki sake mijinki yana cikin bakin ciki ke kuma kina fara'a. Koda abin da ya ja fara'an nan wani abu ne daban, yana zaune yana cikin wata damuwa, ke kuma kina sauraron ana wani wasan kwaikwayo ko ana wani shiri a radio wanda ya bada dariya, kake dariya a wurin duk da yake ba shi kike wa dariyar ba. Ki san wannan da kyau, karki sake yana bakin ciki kina farin ciki. Wal ka'abatu baina yadayhi in kana farihan, duk sanda mijinki ke farin ciki ke kuma ko kina cikin wata damuwa, ki dake kake sake ki nuna. Waɗannan su ne wasiyoyin da muka ji daga ainihin iyaye maza da iyaye mata da ainihin wato mazaje daga matayensu. A ƙarƙashin waɗannan abubuwan zan gina waɗannan nasihohin da zan ƙarasa da su, da cewa gaskiyar lamari ko da a nan muka tashi, wallahi ina ga mun faɗi abubuwan da ya isa ga mai hankali ta je ta tunani, ya ishi ga wadda yake ba ta da gatan waɗanda za su yi mata nasiha ko faɗa, ta je ta tsaya ta ce to ai kam ita yanzu ta samu guzurin rayuwa. Abin da yake faruwa shine matsaloli guda biyu ne. Matsalar farko ita ce rashin samun tarbiyya tun farko. Matsala ta biyu da kika samu kanki a yanzu kuma ita ce girman kai. Yanzu kin ji waɗannan abubuwan sai kike aiko lallai ni zan iya aiki da waɗannan, zan iya gyarawa, zan iya kaza. To amma inda matsalar take shine sai shedan ya saka miki girman kai. Ke yaushe zaki iya zuwa kina cewa mijinki don Allah ya haƙuri? Yaushe zaki je kina cewa mijinki ya miki gafara? Yaushe zaki je kina cewa kaza? Saboda me kin saba ballagazanci? Kin saba ainihin ɗabi'a ta rashin mutunci, don haka kawai gani kike ba yadda za a yanzu ki iya gyarawa. Gaskiyar lamari shine zuwa wurin boka ba shi zai sa ki mallaki mijinki ba. Wata ta je wurin boka ai mata asiri, mijinta ya sota, wanda irin wannan asirin shine annabi ya kira shi da attiwala, wanda a cikin hadisin Ahmad da Abu Dawud sahihin hadisi annabi ya ce innar ruqa wattama'im wattiwala shirkun, asiri namiji wa mace asiri dan ta so shi, ko mace ta yi wa asiri dan mijinta ya so ta, annabi ya ce wannan kafirci. Ma'ana duk matar da ta je boka ya bata wani magani ya ce gashi ki je ki sa wa mijinki abinci, mijinki zai so ki, mijinki zai rufe ido game da al'amarinki, kaza kaza kaza, wannan mata ta zama kafira. To yau lalata ta kai matuƙa. Wallahi akwai bokayen da sai mace ta je boka sai bata tsokan nama, yace ki je ki saka tsokan naman nan a cikin farjinki ya kwana, sannan ki saka wannan nama a cikin miya ki dafa ki ba mijinki, in dai ya ci shikenan. Tsokan nama fa, yankan nama za ta je ta saka shi a cikin farjinta ya kwana, gari ya waye sai ta fito da wannan tsokan nama ta dafa shi sai ta ba mijinta ya ci, shikenan ta mallake shi. Ko kuma a ce a zo dokin kofar shi a zubar da kaza, ko a ce a je ɗakin shi a binne kaza. Ga dai abubuwa nan waɗanda suke babu shakka akan kafircin su. To ka'ida a musulunci kamar yadda muka faɗi tun farko cewa za mu faɗi alamomin da ake gane boka, duk malamin da kika je wurin shi da nufin wata buƙata ya ɗauki abu ya baki, ya ce ki je ki saka a cikin randa mijinki ya sha, ko ki je ki ainihin saka a cikin abinci mijinki ya ci, ko ki sa a farjinki, ko ki je ki yi kaza, to babu shakka waɗannan irin abubuwan ba komai bane sai hallaka. To a yau bala'in da ya bala'i sai aka samu wani shedanin mutumi, musamman kunan da ke yankin jihar Jigawa da ainihin Kano har ɓangaren Kaduna, ana saka shi a gidajen rediyo da talabijin yana baiwa mata fa'idoji wanda za su bi su mallaki miji. In kina son ki mallaki miji, za ki karanta kaza, zaki rubuta kaza, zaki sha kaza, zaki kaza kafa dubu, zaki mallaki mijinki. Wallahi al'azim, waɗannan duk matakai ne na bokanci. Duk malamin da bai nuna miki, ki yi wa mijinki ladabi, ki yi tsafta, ki kyautata wa iyayen shi, ki mutunta dangin shi, ta haka zaki mallake shi. Duk malamin da bai nuna miki haka ba, yace ga wani magani wanda da kin je kin ba mijinki ya ci ko ya sha, ko kin sa a farjinki zai soki, wallahi al'azim wannan malami boka ne. To abin da yake damun ku shine, ai zai yi magana yace Allah ya ce, Annabi ya ce, ai boka ya nau'i biyu ne. Akwai bokan da yake direct boka ne da aljanu yake aiki kai tsaye da tsafe-tsafe. Akwai bokan da yake yana makalewa ne da Qur'ani. In kika zo wurin shi sai ki same shi ga littattafai nan, ga Al-Qur'ani nan. Amma ko kin san irin waɗannan ayoyin Al-Qur'ani suke rubuta da jinin haila? Sai ki ji an cewa mace ki je ki bari sai kina jinin haila, ki ɗibo jinin haila ki kawo mana. Wannan jinin hailan za a ɗiba fa a rubuta wasu ayoyi na Al-Qur'ani, a wanke mata, sai a kawo a kwalba sai a bata, a ce ki je ki zuba wannan aranda. Amma fa ke kake sha ruwan, shikenan sai ta ɗibo ruwa ta kawo mijinta. Al-Qur'ani ne aka rubuta shi da jinin haila, jinin najasa. Ko a je a samu ɗan kwikwiyo a yanka, a ce a je a kawo wannan jinin kwikwiyo a zo a rubuta Al-Qur'ani. Ko a rubuta Al-Qur'ani da baya da baya, da reverse. Ko a canza wasu abubuwa na ainihin Al-Qur'ani ko makamantan haka. Duk wannan ƙaramin aikin su ne, abubuwan da suke kenan fa. Amma in suka fito gidan rediyo ba sa nuna muku haka, ba za su taɓa nuna muku haka ba. Amma wallahi harka ce ta bokanci. Ta yaya Aisha ta mallaki Annabi sallallahu alaihi wasallama? Ta yaya Khadija ta mallaki Annabi sallallahu alaihi wasallama? Ta nake Annabi yaron Khadija yake yi, mace ce yar kasuwa attajira, Annabi yaje yana karban dukiyarta yana tafiya ne mata fatauci, sai ta ga amana, sai ta ga riba, sai ta ga alheri, sai ta ce, to kai wannan ai dama miji na rasu, kai kuma ga ka saurayi, to ka aure ni mana. Sai Annabi ya aure ta. Ai ba laifi bane, mace ta ga namiji tana so, kai wani ka aure ni mana, ai ba laifi bane. Kamar yadda ba laifi bane shi ya ganta yana so, yace yana son. Annabi ya aure ta, ita ta haifa mishi duk ƴaƴan shi gaba ɗaya, in banda Ibrahim wanda Mariya bai washi ta haifa mishi. Me ya biyo baya? Sai da ta mallaki Annabi sallallahu alaihi wasallama da kyawawan halayenta. Waɗannan irin halaye sun fara bayyana tun daga zamantakewarsu ta aure har zuwa sanda Allah ya aiko shi a matsayin shi na Annabi, har Allah ya dauki, har sanda Allah ya dauki ranta. Lokacin da Annabi ya tafi yana aini yake tafiya yana bauta ma Allah, yana tunanin Allah a cikin kogon Hira, ita take diba dukiyarta ta bashi, ita take dafa abinci ta mai guzuri. Zaki iya mijinki haka? Ko ko in kin kyautata mishi zaki zo kine mai gori, kije kina cewa mazan ma yanzu zan mazan banza, ni nake ciyar da shi, gashi malami baya aikin komai, sai malanta, sai kaza. A'a, sai take mishi komai nashi. Ran da ya dawo mata a firgice yana cewa, yau naga wani aljani, ina tsoron ka aljanin nan ya haukata min kwakwalwata, ina jin tsoron ka wani abu ya same ni. Sai tace kalla, tace wallahi ba haka bane, la yu'ziyaka Allahu abadan, tace saurara ka ji, har abada Allah ba zai cutar da kai ba. Kana sadar da zumunci, kana taimakawa marayu, kana taimakawa mata gajiyayyu, ka tashi mu je wurin dan uwan ubana malami ne, ko menene mu je mu gaya mishi. Waraqat ibn Nawfal a lokacin Kirista ne ya shiga addinin Kiristanci, Balarabe ne, domin a lokacin a duniya ba addinin da yake gaskiya sai addinin Nasara, addinin Annabi Isa alaihi salatu wassalam. Don haka shi ya shiga addinin, har ya iya karatu da rubutun Bible da Larabci, tana zuwa sai ta same shi. Tace, ba baka saurari wannan miji na waka ji me yake damun shi? Yace, kai matso kusa ɗana, me yake damun ka? Yace, ai ina cikin tunani na da ibada ta Allah a cikin kogon Hira, sai naga wata halitta ta zo min, gashi, shine nake ganin ko aljani ne yazo zai haukatar da ni. Waraqat ibn Nawfal yace, ya kai wannan yaro, ai kai babban mutum ne, wannan mala'ika Jibril ne, mala'ikan da sai manya-manyan annabawa yake zuwa wurin su. Allah yana nufin ya maida kai babban annabi ne mai wa'azi. Ina ma a ce sanda za ka fara wa'azi a garin nan, sanda za a kore ka ina garin in tsaya maka. ina ma a ce sanda zaka fara wa'azi a cutar da kai ina garin nan tsayan taimaka maka annabi ya gyara zama yace yanzu hakura ta za ai ha cutar da ni za ai warqatu yace ai ba wanda yazo da irin abin da kazo da shi sai da aka cuce shi aka koren shi daga garin su ba a dade ba warqatu ya kwanta ya rasu sahabbai wataran an zo ana hira sai aka hautse gumi ana zagin waraka ai waraka wani tsohon kirista ne wani fasto ne kaza kaza mutumin banza annabi yace la tasubu waraka fa inni ra'aytu lahu baytan fil janna kar ku rinka zagin waraka fa inni ra'aytu lahu baytan fil janna naga cewa waraka tu yana da gida a cikin aljanna to kun ga da irin waɗannan ɗabi'un ne Khadija ta mallaki annabi sallallahu alaihi wasallam da ta kwanta ta rasu annabi ya shiga cikin damuwa damuwar da bata gaza maraicin da maraya ike ba ana nan wata ran annabi yana zaune da matan shi sa Aisha in aka yanka rago gidan shi ana rabawa sai ce ina na kawayen Khadija annabi bai manta da ita ba annabi yana zaune cikin sahabbai ana karatu ko ana hira in ya hangi wata tsohuwa sai ya mike sai ya tarbe ta ya kwanta rawanin shi ya shimfida mata ta zauna a ce manzo Allah wannan wace tsohuwa ce sai ya ce kawan matata ce Khadija rannan sai abin ya bata wa Aisha rai wai kai wannan Khadija ba za ka manta da ita ba wai wace ta mutu kawai ka auri ba zaura tsohuwa har yanzu Allah ya baka ƴan mata kaza 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 sai kaza kaza irin fadan ku na mata dai annabi ya ce ke saurara ki ji yace wallahi Allah bai bani wadda ta kai Khadija ba balle ta fita domin ma'aunin da mata ke awo da shi daban da ma'aunin da annabi yake awo ita abin da take awo Khadija nan tsohuwa ce ita ko budurwa ce ai budurwa ta fi tsohuwa shi kuma annabi ma'aunin shi shine kyakkyawan hali yake aunawa yace saurara ki ji Khadija ta imani da ni san da duk duniya aka kafirce mini ta dibi dukiya ta bani in yi musulunci san da duk duniya aka hana ni ta tsaya ta taimake ni da ranta da rayuwarta san da duk duniya aka juya min baya yace wallahi tallahi Allah bai bani wanda ta kai Khadija ba balle ta fita ina gaya muku wallahi duk yadda kuke cewa din nan namiji ba dan goyo bane wallahi ba haka bane wallahi in kika kyautata wa mijinki wallahi duk iskancin shi shi ya san ke mai mutunci ce amma za ni ce tattar da muje mu shi dan banza ke kuma kika zo kika yi halin banza in ya wulakanta ki sai ki ce ai macuci ne a wa kazalika nuwalli ba'd az-zalimin ba'dan ne az-zalimi ne ya aure az-zalima shi yasa kuke wahalar da juna amma duk yadda mijinki ya kai ga faitsarewa da fandarewa in kika zo kina kyautata mishi kina mutunta shi kina mutunta iyayen shi wallahi alazim ina gaya miki duk yadda ya kai ya kawo ya kai ya kawo koda ya sake ki sai ya ce bai taba auren mace mai mutunci irin ki ba domin na gaya muku ko mahaukaci fa ko mahaukaci ya san mai kyautata mishi mahaukaci ya san mai kyautata mishi da haukan shi zai taso ya tibira sai ku ga wani na zuwa wurin sai ku ga yanin su duk da haukan amma yana lura da wani da wani to gaskiya al'amari ku san wannan na biyu daga cikin ɗabi'ar da ke damun ku take rusa muku rayuwa aure shine kuna da ɗabi'ar da Bature ke kira tit for tat duk abin da mijin ke miki sai ki ce sai kin rama duk abin da uwar miji ta yi miki ba za ki kokari ki danne tsakanin ki ba duk mijin da ya san kina fada da uwar shi har abada ba za ku zauna lafiya ba duk mijin da ya san kina wulakanta ƴan uwan shi har abada ba za ku zauna lafiya ba to kuma in kika samu kanki a cikin kangin ya dauko ki ya hada ki a gidan da yake kuna zaune da uwar shi to sai kin yi hakuri dole ke ce da hakuri domin a gidan ke ce bare don mata suna da wata ɗabi'a kwanaki nake gaya musu maza afuwan nake wa wa'azi nake cewa abin da ke kawo fada tsakanin sirika da ainihin wato sirikar ta uwan miji da mata me yake kawo rikici sai nace to mata su yi hakuri zan faɗi gaskiya nace saboda mata macuta ne mata akwai cuta duk mace takan dan cuci mijinta wajen cefa ne za a dan rage wajen kaza ne za a dan rage duk mata sun san wannan to in ka auro mataka ka zo da ita gidan to uwatka ta san su mata macuta ne to ba za ta yadda a cuci danta ba to da taga ba dan cutar nan sai ta ce ita bata yadda ba sai kaga ana fada a gidan a gaya maka dalilin fadan an ki amma an ki zama lafiya me yasa ita uwarka ta san ita ma ta cuci ubanka amma ba za ta yadda a cuci danta ba haka ne sirrin abin kenan tunda ta san ta cuci ubanka to ta san abin da zafi dan haka yanzu da taga za dan yi wasa sai ta ce bata yadda ba da an zo ana fada an rena mu dan kaza an kaza an kaza ba za ta iya cewa sata ake maka ba saboda ita ma ta san ta ubanka amma yanzu tana jin ciwon aiwadanta to dan haka kuskure ne in ba halin kunci baka hada matarka da uwa a gida kyau uwarka daban matarka daban sai dai su ziyarci juna ana fara amma duk inda aka hada mata da uwar miji kashi 95 bisa 100 sai an yi tashin hankali saboda ita uwa tana ganin dana ne ita kuma mata tana ganin miji na ne kamar wata ce da mijinta ya rasu sai aka zo ana hautsini tsakanin uwa da matar sai ita yar sai ce sarab sai ta ce wa uwar mijin to ni yanzu ke gogo baki ganin abin takeicin da na shiga a duniya wannan abin takeici kika shiga yanzu nan miji na ya kwanta ya mutu kuma da wanne zan ji kizo ki neman masifa a gida sai ta rike baki ta ce yanzu hakin fi ni san shi da na zaunar da yanzu ne mata fada sai na ce ke kin faɗi gaskiya ne amma a yadda bai kamata uwa tana son ɗanta mata tana son mijinta kowace irin soyayyar da take daban to amma in aka haɗu a wuri ɗaya to ke da sai ki haƙura da take soyayya amma ke sai kika fito kika bayyana ƙarara ke yanzu nan kin auri miji ko wata biyar ba ai ba ya kwanta ya mutu ai ke cikin takaici kin yi asaran miji ita kuma tana ganin ɗana da na rasa ɗa ke da zaki iya zuwa ki sake miji ni ko ai ba zan iya sake ɗa ba to gaskiyar lamari ita ce ku yi kokari ku gyara kuma ku yi kokari ku yaki da shedanin da ke damun ku a cikin hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce iblis yana da karagan mulkin shi karagan mulkin iblis tana ainihin kan teku kullun gari ya waye sai iblis sai tattaro jama'a shi shedanu ya ce yau duk wanda ya je aikin bajinta zan yi mishi karin mukami wanda bai da mukami yau za a yi mai nadin sarauta a fada ku tafi wannan shedani ya je ya hada wani da wance su yi zina wannan ya je ya sa wannan ya fasa kan wannan wannan ya je ya sa wannan ya yi ashar wannan ya je laifuffuka iri iri karshe in yamma tayi suka zo kawo rahotanni ranka ya dade ni da naje na sa wani da wance sun yi zina sai iblis ya ce tashi ka ba mu guri sun suka je suka tuba ba Allah ya fi musu zai ba wannan ya ce ranka ya dade ni na sa wani ya sha giya sai ya ce tafi ka ba mu guri da ya tuba Allah zai yafe mishi aka ce sai ɗaya daga cikinsu ya zo ya ce ni ko da na shiga gidan wani ban gushe ba sai da na ingiza shi ya saki matar shi sai iblis ya ce anta anta ni'ima anta kai ne ka dace kai ka cancanta ai maka ƙarin mukami madalla da kai aka ce sai miƙo kan shi kusa da shi sai nada mai sarauta babu abin da shedan yake so ya faru in rana ta fito zuwa ta fadi irin ya ji aure ya mutu to ku kuma matan mu na Hausawa ba abin da kuke so irin sakin aure duk matsalar da ta faru sai a ce to ka sake ni mana ke kina ganin ba wata mafita sai saki kuma da an sake ki kafin yamma sai kuma ranke hankali ya tashi sai to wallahi malam Buhari ni dai wallahi shedan ne ya dibe ni ni ma ban san yadda aka yi ba wallahi ko aljani nake da shi ko za su mallam Abba ya mun karatu ne me ya zati ke ce shedaniyar kanki ba wani aljani tare da ke ke da kanki ce za a ainihin ki karanta Qur'ani ke aiki da shi inda za ku fahimci ai saki ba shine maganin matsalar gidan miji ba duk sanda matsala ta faru sai ki tunanin ya za a yi akwai sanda in mijin ki ya miki laifi ki je ki gaya wa iyayenki ko nashi iyayen ba shi ne mafita ba ki bari sai kuna nishadi ki gaya mai shi ne mafita kawai akwai mai gidan da in yi miki laifi in kika je ki gaya wa iyayenki ko iyayenki shi ne manufa akwai wanda yake a abokan shi za ki gaya wa kamata yake zauna ki nazarin me halin mijinki amma a da an bata miki rai sai ki ce a sake ki ai duk ga maza nan yadda kike cewa ga mazan nan fa haka kuma shi kuma zai ce ga mata nan a waje kuma kun fi mu yawa a cikin hadisin Bukhari annabi yake cewa ƙarshen duniya mata za su fi maza yawa har a wayi gari namiji ɗaya yana rike da mata 50 haka ake fa a yanzu yanzu in kika dubi namiji ɗaya yana rike da mata 50 ko fiye da haka yana da nashi matan, yana rike da uwar shi, yana rike da gogo kaza, inna kaza, kaza kaza, ko dai ba su da mazaji, ko sun yi aure sun fita, sai ku ga namiji ɗaya yana rike da mata 50 ko fiye da haka ko ƙasa da. To gaskiyar lamari, ko da a ce haƙuri sai da shi ake a wata kasuwa, yanzu ya kai ki je ki sai haƙuri a kasuwar da ake sai da shi, don ki zo ki zauna a gidan mijinki lafiya. Saki da kike cewa a sake ki, in aka sake ki kika je gidan iyayenki kika zauna, zaman takaici zaki, domin komai yana da lokacin shi. Daga sa'ad da aka haife ki zuwa sa'ad da kika girma, a lokacin kin dace ki zauna gidanku. Amma daga sanda kika je gidan miji, ba inda ya kamata ki zauna sai gidan mijin nan. In kika zo gidan, ba ki da ɗaki a gidan, sai dai a haɗa ki cikin wasu ɗakin ƙannanki ƴan mata, suna nan suna zuwa makaranta. Ki ɗauki sabulunsu, ki wanka da shi, su zazzage ki, su ce kina gidan mijinki nan saboda masifa, kika kashe aure kika zo nan, gashi nan kin zo kin ƙara mana da sabulu, ba ruwanmu da masifa ki. Ko kuma a rasa ɗakin da ba a saki, sai dai a dubi wani ɗaki da ƙaninki ke kiwon tantabaru a sassaƙe, a ce zuba kayanki a nan, shi kuma ya Allah ya isa, ya ce saboda zuwanki gashi nan kin sa tantabarin shi sun gudu. Duk rashin haƙurin ke kawo miki haka, shi yasa ki rinƙa haƙurtar da kanki. Yau mace nawa ce an ɗaura mata aure na ɗaya, aure na biyu, aure na uku, aure na huɗu, aure na biyar? Wallahi al'azim, ko ƴan tasha ne ƴan iska ke aurenta, ba yadda za a yi jama'a su waye gari a ce ba ita ce da laifi ba. Duk wanda aka ɗaura a aure na farko ya mutu, to za a sa mata ido. Tana yin na biyu, in ta fito, wallahi duk abin da mijin ke sai a ce ƙarya take, sai a ce to me ya raba ta da wani. Sannan matsalar farko da muka fara magana akan kishi, ku yi ƙoƙari ku gyara. Mata gaskiyar lamari kuna da kishi, amma ba ku kai mu kishi ba. Maza sun fi mata kishi, amma kun san da matsala ke faruwa, namiji yana da shaƙe kishin shi ne, ke ku ba ki iya shaƙewa. Namiji wallahu a'lamu, saboda Allah cikin ilimin shi ya san maza biyu akan mace ɗaya ba zai yiwu ba. Don haka ba inda aka halatta namiji biyu su auri mace ɗaya sai a yaƙi. In aka ce maza biyu ke aurenki, wannan ya zo yau, wannan ya zo yau, wallahi bala'i za a yi. Amma kun ga mata da aka san kuna da sauƙin kishi, sai aka ce ya halatta a haɗa ku ko biyu ko uku ko huɗu a aure ɗaya, saboda an san za ku iya. To amma abin da yake faruwa shi ne kasa shaƙe kishin kuke yi. Da zarar matsala ta zo, madadinki natsu, ki ga cewa ya za a yi a fita a zauna lafiya game da matsalar, na'a sai ki tayar da musiba. Kina tayarwa kuma shi kenan, abu in ya rikice Allah Maɗaukakin Sarki ya kiyaye. Zuwa gidan boka wadda ta san ta taɓa zuwa ta tuba, ɗan bori ko ɗan duba wadda ta san ta taɓa zuwa ta tuba, ya kai mafa bokaye yanzu har wasa suke da hankalin mata. In aka zo da in mace ta je gidan boka, in ya ganta yana son ya lalata da ita, sai ya ce to wani magani ne ga shi, ga irin addu'ar da za a yi, ga shi ki je ki san da mijinki ke saduwa da ke, sai ki je ya karanto wata addu'a mai wahalar tsiya, shi ai ba za a iya ba. Sai ya ce to ba dan dai abin nan ba, da sai ki daure kaza 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 kaza. Wallahi abin da ya kai yanzu suke kenan, na ɗaya kenan. Na biyu, mata kuna da wata al'ada, al'adar zuwa gidan biki da zuwa gidan suna. A cikin littafin Wasiƙatul Ikhwan na Shehu Usman, Shehu Usman yana cewa maza ku hana matanku zuwa gidan biki da zuwa gidan suna. To abinda kuke cewa to yanzu an hana mu zumunci kenan, a ba a hana ki zumunci ba. Kanwarki ce ko yake ko mahaifiyarki ta haihu, sai ki je ki barka, ki rinka zuwa kina taya ta ayyuka da sauransu. To amma ranar bakwai din nan da kuke zuwa kuna taruwa gidan yinin biki ko yinin suna ko menene, a je a dafa muku shinkafa, ba a sa kifi ba, ba a sa nama ba, ku zagi uban ɗan. Abin da yake faruwa ke, a ce tsinanniyar dafa dukan ma da muka ci, ko kifi ba a sa mana ba, kai abin ma ko manja ba a sa ba, fara kamar an wanke kai, zaka 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 zaka. To kusan cewa zuwa gidan suna ko gidan biki ba daidai ba ne. Abin da Malam Ubbi ya faɗi a cikin littafin shi mai suna Jawahirul Ikhlil, ya ce ƙa'ida in aka yi suna ranar bakwai ɗin nan, kada a taru a gidan, a dafa abinci da ragon suna ko da menene ya sauƙaƙa, a aikawa makwabta ana gaya musu sunan ɗan da aka haifa, shi kenan ya isa. Amma taron gidan sunan nan gulma na ciki, tsegumi na ciki, yi da mutane da abubuwa munana duk sun tattaro anan to gaskiya ku ji tsoron Allah ku bari sannan na biyu gaskiyar lamari ita ce Allah ya kawo mu wani zamani wanda ci gaba ta kai mu matuƙa an kakkafa makarantu na mata wajen neman ilimi to kar ku dauki makarantun nan su zama muku kamar gidan biki tunda wancan na zuwa ni ma sai naji kamata yake dauki cewa makarantar nan wurin koyon addini ne wurin koyon ibada ce in kika zo karatun da ya kawo ki shi zaki zage ba wai ki zo makaranta kuna sai da irin maganin da mata ke siyarwa ba kun san akwai wani magani da mata ke siyarwa wani su jika su sha na saiwa wani kuma kwayoyi ne su saka a farji wai ane wa maganin kirari ko gida ko mota ko mabudin kasuwa ko menene kaza kaza wallahi duk wannan ba daidai bane ku ji tsoron Allah ku bari wannan maganin yana da side effect yana da illa wanda zai iya cutar da ke da mahaifarki ya cutar da mijinki ko kuma ƴaƴan da zaki haifa amma wai ke abin da kike so wai ba zaki kyautata wa mijinki ki ladabi da biyayya yadda zai so ki ba wai sai kin hada da magani wannan shine bala'in da ya faru Allah madaukakin sarki ya kiyaye saboda yadda lokaci ya to zamu saurara anan insha Allah ta'ala domin mu samu mu amsa tambayoyi guda biyu ko uku سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
السلام عليكم
وعليكم السلام
سمسي الحمد لله وعد من نقول الله متك سبحان الله يا كاو ما يا تشي ولا ابو بكر ابن ابي سفي لا يور مشي دم كما تنبيهي ده اكسي فكان الله با مد ايكون ده زاويه كان تشي كما دا maza ya ce biyu ko uku ni kuma ina da tambaya guda ɗaya tak ka sanar na tura ma na aya malam wani jif'ali ɗin nan ne da ake ji a rediyo kuma wata irin aƙida gare shi
to gaskiyar lamari a taƙaice zan yi magana kamar yadda na ce Yusuf Ali ɗin nan dai a yanzu wani alƙali ne wanda asalin shi gardi ne makarancin alqur'ani wanda ya zauna a jihar Yobe yayi karatu na ainihin shari'a digirin farko da na biyu da na uku a jami'ar Bayero da ke Kano ya zauna yana alƙalanci kuma yana karantarwa to hakikanin al'amarin yadda ya faru al'amura ne na ilimi baya iya tantancewa bai iya bambance tsakanin shirka da tauhidi bai iya bambance tsakanin tauhidi tsakanin bokanci da sunna sannan kuma aqida ta dariqa ta hululiyya da wahdatul wujud duk sun shige shi yana da aqidar wai ana iya ganin Allah ana iya magana da Allah ana iya rubutawa Allah wasiqa kuma Allah ya rubuto ansa ya aiko da ita to kun ga duk wannan bata ne duk wannan hallaka ce sannan zai dibo hadisai daga littattafai bai da ilimin da zai tace su amma sai yazo yana kurun wai Dr. Ahmad malamin hadisi na BUK da ke Kano wai malamin shi ne duk kwarewan malamin ka in kai baka kware ba me yayi amfanin malantar malamin ka gare ka ba ta da wani amfani to sharrin shi ne ya sai filaye a gidajen radio na jihar Kano da gidajen talabijin na jihar Kano da na jihar Kaduna da ainihin rediyon tarayya na Kaduna da nan Jigawa tashar talabijin ta dutse da tashar rediyo ta dutse yana yadawa ana shirin hannu da yawa da shi a bugo mishi waya yana ta fadin abubuwa to hadarin shine irin abubuwan da yake bayarwa yace ga bara kaza ga fahimi kaza ga abu kaza ga abu kaza waɗannan irin maganganun da al'amari ya kai ya tsauri sai manyan malamai irin su ainihin malam Ibrahim Khalil da wasu manyan malamai da ke karkashin gwamnati ta jihar Kano aka zaunar da shi aka yi mishi nasiha ya yadda cewa ya karba kuma ya janye irin waɗannan abubuwa amma abin takeici sai gashi ya dawo cikin fadin waɗannan abubuwa tsindim to kadai ni abin da zan ce wajibi ne ku yi taka tsantsan kuma ku yi a hankali in ba haka ba wallahi alazim za a yi muku cikin da ba shi da uba domin duk mutumin da zai raba ka da tauhidin ka ko ya raba ka da aqidar ka ko mutumin da zai kawo maka wani abu wanda yake ba daidai ba kai kuma saboda neman bukatar ka kawai ka cusa kai ka karba ko kuma jin banza ta fadi shashasha na biki kaji an faɗa maka wata filin addu'a kwa ɗaya amma falala ta fi falala annabawa da waliyai da salihai wallahi wajibi ne ai ta ka tsantsan wannan takaitaccen abin da zan faɗi akan shi kenan Allah ya kiyaye
wannan bayan Allah ta ce assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam
Allah ya gama sammana tambaya akan irin littafan nan da ake bugawa anana na addu'o'i da na irin lissafin sauranin nan wanda suka yi ma suna duba da kanki malam ya zata mutum ya rubuta shi
a'a bai halatta ba ai duba da kanki bokanci ne wai bokanci ne madadin ki je boka ya duba miki wai yanzu ga hanyar da zaki biki duba da kanki ma'ana da in zaki je wurin boka ne a ce ke an kaurace a karbar sallar ki kwana 40 wai yanzu ke an mai da ke boka da kanki waɗannan littafan kafirci ne rubuta su kuma aiki da su kafirci ne kusan wannan ƙananan littafai da kika ce na addu'o'i kuma nau'i biyu ne akwai waɗanda suke masu kyau ne kamar littafin Hisnul Muslim min azkaril kitabi was sunna da ar-ruqyati ash-shar'iyya min al-kitabi was sunna na Sa'id al-Qahtani da makamantansu amma ƙananan littafai da ake rubutowa na ainihin taurari ko burudin Yasin ko sirrin Yasin ko sirrin izawaka ko wane ne wallahi duk waɗannan kafirci ne da tsafi ku rabu da su sai a ce aje a samu kaucin gora aje a samu baure aje a samu kaza a hada da kaza aje a duk waɗannan abubuwa ba musulunci bane Allah ya kiyaye na malam
ga tambayar an san faɗa a cikin karatu ɗaya ba ta afsu ba a tambaya ta farko a nan ita ce malam menene hukuncin matan da za su sha wani abu ko su shafa don kawar da hankalin mazajen su yayin kwanciya ya ringa yi masa kyautar gida ko mota da sauransu
mun amsa wannan ne akwai rubutu ma da wani dan uwa yayi a Kaduna na musamman ina aika ina koma zan aiko da malam Buhari shi abu a photocopy ko ta mace ta samu akan illar wannan magani da kuke sha ko kuke shafawa ko ake cusawa a cikin farji wai dan miji ya rinka jin dadin ki yana baki kyautar gida ko mota ko takardar umara ko kuma sikitin aikin haji duk baki ɗaya halaka ne Allah ya kiyaye
tambaya ta karshe insha Allah
eh a ƙara muna dan sauran lokaci zai
shi a tsoron ya ce a ƙara
akwai sauran
na sai ta shi zai yi addu'a akan Allah ya mallaka mun miji na sai ya rai da shi
eh to amma ke aikin san addu'a tana da sababi ake yin ta yanzu misali idan kina da fanka in ta kone zama zaki kina addu'a sai ki kai a gyara sannan ki zo ki yi addu'a Allah ya sa ka ta sake konewa kawai zama zaki kina dura addu'a Allah ya sa ki mallaki mijinki Allah ya sa ki mallaki mijinki Allah ya sa ki mallaki mijinki a ki yi halayen da zaki mallake shi sannan sai ki addu'ar su ne halayen da muka faɗi halayen kyautatawa wai ku so kuke haka siddan kawai ki samu ragama mijinki ki rike sai yadda kika juya shi ke baki aikin komai ba baki kokarin komai ba to ai wannan cin banza kenan a ki dan yi wasu abubuwa na alheri sai kuma ki ringa addu'a to wai kuma dan Allah wai mai zafi sai kin mallaki mijinki dole wai ita mace so take ta mallaki mijin wai sai yadda nace mishi Allah ya kiyaye
assalamu alaikum
wa alaikum
malam menene hukuncin ma'aurata biyu wato wacce da miji wanda suka zauna suke haihuwa alhali kuwa duk suna kula cewa mijin ya yi wa matar saki ɗaya bayan ɗaya har su uku ko kuwa sai idan sakin an yi shi guda uku lokaci guda zai ci haramta
matukar saki aka yi aka dawo aka koma aka sake saki aka dawo aka koma aka yi saki to wannan aure tsakanin su har abada haramun ne sai ta yi wani auren tukuna kuma aure sabon da za ta yi ba na haɗin baki ba ba auren gyaran aure ba so da annabi ya tsine wa masu auren gyaran aure a'a an sake ta an dawo an sake sakinta an dawo an sake sakinta to sai ta je ta yi aurenta saboda Allah sai tsautsayi can ma ya koro ta sai ta fito to wancan tsohon mijin zai iya komawa da ita a'a to amma kawai bayan an yi saki na uku kuma aka ci gaba da zama zaman zina ake yi babu shakka kuma duk ƴaƴan da aka samu sunansu ƴaƴan shegu ƴaƴan zina ƴaƴan gaban fatiha Allah ya kiyaye eh
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
mallan ni dai Allah ya mijina rawan gaske ina son jin dadi sai dai ina kwance da safe a aika masu ko kosai ko a can da dauko ruwa to shin mallan baya kishiya ne ko fa shin malami dai in daina ko in ci gaba?
A'a, tunda ke da kanki kin gane rago ne, ai mazan iri-iri ne, wani yana da himma, wani da kanshi zai tashi ya dora wa kanshi ruwa ya dindima tuwo da kanshi ya yi wa matan ma wani abu, ya wanke mata ƴaƴa. Tun haka waye gari ke kuma jarabawar da Allah ya haɗa ki da ita kenan, Allah ya baki ragon maza. Tunda Allah ya baki ragon maza, yana kwance ya ce ya koko ya haɗu. Wai ba zai tashi ba ma sai ya ji an sa siga, eh to kin juya dai ko, kin juya sigar, eh yawwa. Shi so yake kawai daga zuwa sai dai ya sha. To kosan ice an kawo kosan, eh to ba a kawo ba zai sake lankwashewa. Haka ce an kawo to buɗe kwanan. Wai shi so yake kawai miƙa hannu ya ce. Tunda Allah ya haɗa ki da wannan kake daina. Me yi wa hanyar samun aljanna ki kenan. Yawwa dan haka ki daure ki ci gaba. Eh ki ci gaba. Kuma kake rinka mai gori.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Menene hukuncin matar da babanta yana ta zuwa gun mahaifiyarta, kuma sannan ya ce da ita idan ta je gurin zai ne mata? Menene hukuncin matar da suke zuwa mijinta ya ci wa ƴarsa mutunci?
Gaskiya bai halatta uba ya raba ƴa da uwarta ba. Duk mutumin da ya haka wallahi fasiki ne kuma azzalimi. Uwa da ƴa ka raba suka ce in ƴarka ta ziyarci uwarta za ka tsine mata, ko ka tsine mata tsinuwa sai dai ta dawo kanka. Kuma ke koye barazana zai tsine miki ba za ki saurare shi ba. Domin manzon Allah ya ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi, ba a biyayya abokin halitta wajen saba wa mahalicci. Allah ne ya ce ki bi uwarki, dan uba ya ce kake bi ta ba za ki bi maganar shi ba. Ko ya tsine miki albarka baki tsinu ba. Uwa dole ki je ki sadar da zumuncinta, ki je ki gaida uwarki. Uwa wasa ce, uwa ai tafi uba. Dan me uba zai hana a ziyarci uwa? Ai wannan zalunci ne, to ai wannan ma ƙauyanci ne. In ba haka ba kai yanzu zai yi wa hana ka ziyarar uwarka? Ya kamata maza su dawo cikin hayyacinsu dan ka rabu da mace, wannan bai sa shi kenan fa bala'i ya faru ba. An ga rabu da mace ka kyautata mata gidansu in aka ji daɗi ba a sake baka kanwarta, rabuwa ba ta Allah ba ce? Rabuwa ta Allah ce. Ni na ga mutumin da ya saki mata ya ci gaba da kyautata wa gidansu, suka ci gaba da duk abin da suka saba. Kawai ran nan sai aka ce nemi kanwarta, aka nemi kanwarta aka bashi. Shikenan ta je ta rike ƴaƴanta aka zauna lafiya. Wannan ita ce wayewar kai. Wata mata ma saboda ci gaba wata rana mijinta suna zauna kawai sai kawarta ta zo. Bayan sun gama gaisawa kawarta ta shi ta fita ta ce wallahi ka wance ce da mijinta ya rasu, ina ma da ka aure ta? Yace ke kamar baki da zuciya. Ta ce a'a, ka aure ta sai mu zauna lafiya, kawata ce ba ni son mu rabu. Yanzu ta mijinta ya mutu mai wata aure wani wurin, ni ko ban? Yace a da gaske kike? Ta ce yace to kije ki mata magana. Ta je ta yi magana, mijin ya zo ya auri kawarta, suka zo suka zauna cikin igiya ɗaya, ba a wuce wuta guda ba sai ita uwar gidan ta kwanta ta mutu. Kun ga ikon Allah ko? Sai ita wannan sai ta kama ƴaƴan kawarta sai ta rike 100% cikin amana. Shi yasa ake so ki zauna lafiya, ki nemi alheri. Abinda kike tsammanin sharri ne sai Allah ya sa alheri ne, abinda kike ganin alheri sai Allah ya sa sharri. Alaikum assalam wa rahmatullahi. To bismillah. Na'am. Na'am.
Yan mujin su sai yana son.
Na'am.
Kuma ba ta gani. Na'am. To yana son na sai kai sai kike gani ma kana kyamar ka ko da ke da ku ba ku ba daya.
Na'am.
Ko ne ba ta rubu ko wani ta yadda. Ku shi ka biyu da ba ka yi mai wai ta ce amana sai ka yi sabon mutum kai ne sai ki je har da namiji zai gani ya ce yana so, kuma shi ma mutum ke kuma ba.
Eh.
Na'am. Wai kai ba wani abu bane ko ni kuma kana ce ba anan ni ban da ba ne nan ji ta ce ba wani ne.
Haka ne.
Hakika.
To yin
amma sai wani ubangiji wata
babu shakka yin waɗannan abubuwan maganganun rashin sanin addini ne. Ka aibanta mutum game da halittar da Allah ya mishi. Sannan rashin tawakkali ne. Kuma dan mijinki ya auri kawaki mai cin amana, ita kawace ta ci amana ko mijinki ko ku Allah da ya halatta, waye ya ci amana cikin uku? Babu daya. jahilci ne kawai yake kawo haka Allah ya kiyaye. To malam saboda yadda lokaci ya kure kasar din mu muna so mu tsaya a kasar daya sai mu saurara anan insha Allah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillah malam insha Allah. Sai wannan lokacin nazo insha Allah.